الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت الله تبارك وتعالى تدك من الدين يبو mamar lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 3 ga watan Rajab shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan 4 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 18 a bangaren lissafi suratul kahf kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am kamar ni wai misali ɗan uwanka ne musulmi ya buƙaci kai masa nasiha da kai masa nasiha sai ya ce ka rabu da shi a nan abinda muke so mu gane in har mutum ya bi matakai na yin nasiha na yin gargaɗi babu wani nau'i na fallasa ko ƙasƙantawa ko kunyatarwa a cikinsa to wannan in ya karɓa fa lillahi alhamdu idan bai karɓa ba fasawa ba za ka yi ci gaba za ka yi a cikin hikima da siyasa da girmamawa da darjantawa ka ja hankalinsa ka nuna masa abin da yake na rashin dacewa ya daina ko kuma abin da ya zama wajibi a kansa baya yi to ya ci gaba da yi dan ita yin nasiha abu ce wanda take tana da ka'idodi wanda galibi mu a yau mu san ba ta hanyar da ake bi amma dan uwa musulmi nasiha wani bin sai ka tozartar da mutum ka fallasa shi sannan ka zo ka ce nasiha za ka yi masa ko kuma kasancewar a cikin jama'a za ka zo ka ce gargadi za ka ma mutum wannan kunyatarwa ce kaskantawa ce kamar yanda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa duk wanda ya maka gargadi a cikin jama'a to ba gargadi ba yake nihi yana nihi ya fallasa ka ne ya tuzartar da kai in a cikin jama'a zaka yi nasiha to sai ka bi salo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi riga ba wuya Hausawa muka ce duk wanda ya zage a kasuwa ya san da wanda yake a cikin jama'a in ka kamu idan kai gargadi akan wani abu to wanda mai laifi ya san da shi yake kuma insha Allah ta'ala zai yi kokarin gyarawa amma da zaka fito ka bayyanar da mutum wannan nau'i ne na kaskanci na kunyatarwa wannan kanshi yana iya hana shi ya karbi gaskiya ko da gaskiya ce kake faɗa masa na'am
yawa tambayar ta shi ce wai mutum ne suna kwana da mutum
eh na fahimci tambayar ta
shi daga barci sai ce
kyale shi ne ai muka yi ajimulce ka'ida ce ajimulce duk abinda musulmi ya buƙaci a yi masa nasiha shi ne haka in ya maka masa ko da bai karɓa ba dainawa ba za ka yi ba ka dainawa haƙƙi ne wanda yake a kanka na'am
kayi ta da hausa
wayin addu'a a cikin ruku'u da Hausa. To addu'a dai an shar'anta mana a cikin dukkan sallolinmu na farilla da na nafila. Addu'a da ake kiranta du'a'ul mas'ala, an gane ku? Addu'a kenan wadda take ta ruku, wanda bawa zai ringa rukun Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wasu bukatunsa na duniya da lahira. Ita wannan addu'a kamar yadda muka yi bayani a baya, ba sharaɗi ba ne ba cewa sai da larabci. Ita addu'a, musamman du'a'ul mas'ala, Ubangiji ta'ala bai bautar da mu ba game da lafazinta. Duk yaran da mutum ya iya da shi zai roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala bukatunsa na duniya da lahira, sawa'an a cikin sallah ne ko a wajen sallah. Don haka malamai sun karhanta yin addu'a da wani yare, amma gawa suka ce ga mutumin da ya iya yaren larabci, saboda yaren larabci shi ne fiyayyen dukkan wani yare, domin alkur'ani da larabci ya sauka, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Don haka wanda ya iya larabci, malamai suka ce suna ki suna kyama yayi addu'a da wani yare na daban. To idan baka iya turka larabcin da yaren da ka iya da shi, zaka rubu Ubangijinka. Kuma mun wuce da babi na musamman a cikin darasinmu na Sahihul Bukhari, tun a cikin kitabu Salah yake cewa babu du'a'i fi ruku, babin da ke bayani game da halaccin yin addu'a a cikin ruku. Sabani ga malaman Malikiya da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa bai ya dace wa yin addu'a a cikin ruku sai dai a cikin sujada. Menene dalilin ku? Suka ce domin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ku san da cewa an hane ni game da karanta alkur'ani a cikin ruku'u da sujada. Fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa kamilun an yustajaba lakum. Manzon Allah ya ce ku san da cewa an hane ni game da karanta alkur'ani a cikin ruku'u ko sujada. Maza Allah sai yake cewa ruku'u ku girmama Ubangijinku. Menene girmamawa? Shine ku yi ta tasbihi. Sai yace ku san da cewa ita, yace ita sujada, maza Allah yace ku yi kokarin addu'a, ya cancanta Ubangiji ta'ala ya karbo addu'o'inku. To dan haka suka kalli wannan hadisi suka ce an kasa an raba. Iya abin da ya dace mutum ya yi a cikin ruku'u shine wato tasbihi. Don haka sai suka ce makaruhi ne yin addu'a a cikin ruku'u. Sai suka ce a sujada ne ake buƙatar musulmi ya nace akan addu'o'insa. To illa kasancewar baban da al-Imam al-Bukhari ya kulla babu du'a'i fi ruku', yana maida martani zuwa ga malaman da suka karhanta yin addu'a a cikin ruku'u. A ƙarƙashin baban sai ya zo da hadisin Aisha Allah ikara mata yadda take cewa tun lokacin da suratul Nasr, wato iza ja'a, ta sauka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'ar da ya cika yi shine subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Domin yana fassara wannan umarni da Allah ya masa da yace fasabbihi bihamdi rabbika, kai tasbihi da yabon Ubangijinka. Kaga fasabbihi bihamdi rabbika, sai ya ce subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, da ya ce masa wastaghfir, shi ne sai ya ce allahumma ghafirli, ya Allah ka gafarta mu. To kaga lafazin allahumma ghafirli addu'a ce, kuma a ina manzon Allah yake yana yin ta a cikin ruku? Kaga wannan dalili ne a bayyane wanda yake nuna halaccin yin addu'a a cikin ruku. Illa kasancewar abin da ya fi dacewa a cikin ruku'u shi ne mutum ya yawaita tasbihi, a cikin sujada mutum ya nace game da addu'o'i. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi na daban, yake cewa babu inda bawa ya fi kusa da Ubangijinsa sama da lokacin da goshinsa yake ƙasa. Don haka ya ce ku yi addu'a, ya cancanta a karɓi addu'o'inku. don haka addu'a ba sai da yaran larabci ba, da duk yaran da mutun ya iya zai yi addu'a sawa ana cikin ruku'u ne ko a cikin sujada. Na'am.
In kamar addu'an ta shafi aya ce ta Alkur'ani a cikin sujada.
To in addu'a ce wadda ta kunshi aya ce ta Alkur'ani, domin ya ce kusan da cewa an hane ni game da karanta Alkur'ani a cikin ruku'u da sujada. To idan addu'a ta shafi aya ta Alkur'ani, misali kamar Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, kamar Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kamar irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bayyana cewa ka karanta ta asigar yanda take aya ta Alkur'ani, sai dai ka dan canza mata fuska. Idan ka dan canza mata fuska, ka canza wani harafi ko wata kalima, to ta fita daga cikin layin aya ta Alkur'ani, kenan ta koma matsayin addu'a ce wadda ka zo da lafazinta. Maimakon ka ce Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, sai ka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Kaga da ka shafi Rabbana ka zo da Allahumma, kaga ya fita daga cikin layin aya ta Alkur'ani. Haka misali Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sai ka ce Allahumma hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Haka misali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maimakon ka ce inni kuntu minaz zalimin sai ka ce inna kunna minaz zalimin, inna kunna minaz zalimin, kenan ka fitar da ita daga cikin aya siga ta aya ta Alkur'ani, kenan ta zama wata addu'a ce ta musamman. Na'am. Wai misali kamar yanda aka shar'anta mana cewa idan mun shiga masallaci da nihin zama, to baya halatta, baya dacewa mu zauna ba tare da mun yi raka'a biyu, kamar yanda Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa cewa idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atay. Manzon Allah yace idan dayanku ya shiga masallaci, kada ya sake ya zauna sai ya sallaci sallar raka'a biyu. Shine dan uwa yake cewa kamar wannan rumfa da muke haduwa, shin idan muka zo baya dacewa mu zauna sai mun yi tahiyatul masjid, nan ba masallaci bane makaranta ce. Ita kuwa tahiyatul masjid a masallaci ne aka shar'anta mana, ba a makaranta ba. Dan haka in ka shigo nan ba maganar tahiyatul masjid a kanka, makaranta ce ba masallaci bane. An gane ko? Illa kasancewar in mun gama karatu mukan yi sallah a nan, yin sallah da muke haduwa mu yi a nan bai mai da wurin ya zama masallaci, saboda aslan ba a keɓance shi ba saboda masallaci, wuri ne aka keɓance shi aka yi rumfa saboda a haɗu a yi karatu. Don haka ba maganar tahiyatul masjid a kanmu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 51. Wanda kafin aya ta 51 Ubangiji subhanahu wa ta'ala na bamu labarin lamarin da zai kasance a ranar kiyama, yinin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ba kowane bawa littafi na sakamakon ayyukansa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya, wanda yin haka kwa tsantsar adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk abinda bawa ya aikata a rayuwarsa na alkhairi da na sharri, gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kididdige, ya rubuce, ya tabbatar da shi a cikin littafi. Domin kowane bawa da Allah ya halitta, Allah ya hada shi da mala'iku guda biyu waɗanda ba sa rabuwa da shi a tsawon yini da dare, duk abin da yake aikatawa na alkhairi da na sharri wadannan mala'iku sukan rubuta kamar yanda ubangiji subhanahu wata'ala ke bamu labari a cikin suratul infidar wa inna alaykum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun kamar yanda yake cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun to dan haka kasancewar wannan tsantsar adalci ne na ubangiji subhanahu wata'ala idan aka wayi gari kiyama kowa za a damka masa littafin aikinsa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya wanda ya aikata ayyuka na alkhairi littafin ayyukansa za a bashi a hannunsa na dama Allah ya sanya mu daga cikinsu wanda duk wanda aka danka masa littafinsa a hannun dama to wannan ya ci nasara makoma ta yi kyau kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa mana a cikin suratul inshiqaq fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura kamar yanda kuma can cikin suratul haqa ubangiji ta'ala yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulakin hisabiya kamar yanda kuma can cikin suratul isra ya gabata ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وند كأك باشي لتافن سأبايا بايا والإياذ بالله والنشيني وندي تابي كما زي نداما ألوك شند نداما بذات أنفاني شبا وند كما ترشان سئت شهوتا كما ريند أبنجي تعالى يفدائك شوا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سرورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أمر يند تشينيتشي وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجهيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هل إذوا أكرشان بيان دا أبنجي سبحانه وتعالى وانا دكا بياني ني الله يكي منا قمد وانا أكباش لتاكن سأحنن هبو وشيني أنا أبنجي تعالى يتي ووضع الكتاب أو النيني أبنجي تعالى يتي زاء أزاء littattafan ayyuka na bayi a cikin hannayensu al-alif wal-lam anan li bayani al-jinsi kenan al-kitabu anan bi ma'ana al-kutub kamar yanda yace kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirina wa anzala ma'ahum al-kitaba al-kitabu anan ay al-kutub shine yace wa wudi al-kitabu ubangiji ta'ala yace a wannan yini kowane bawa za a aza littafin aikinsa a hannunsa idan mumini ne a hannun dama idan kafiri ne wal iyazu billahi za a aza masa littafinsa a hannun hagu sai yace fataral mujrimina ubangiji ta'ala yace a rannan zaka ga kangararru waɗanda suka kangare ma ubangijinsu idan aka ce mujrimin jam'i ne na mujrim wanda kalima ta mujrim an ciro ta ne daga al-ijram idan aka ce al-ijram shine kangana kenan mutun ya kangare ya gagari jama'a ya ringa karye inda baggaba ya ringa ayyuka na asha duk wasu dokoki na ubangiji subhanahu wata'ala ya ringa keta su shine ubangiji ta'ala yace fataral mujrimina zaka ga kangarari waɗanda suka kangare ma ubangijinsu mushfiqina suna masu firgici suna masu tada hankalin su min mafihi game da abin da yake tabbace a cikin littafin nasu lokacin da suka buda suka gani an gane ko kamar yanda can yake cewa ya daita ni lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya wa yaquluna ubangiji ta'ala yace zaka shi suna fada ya wailatana ya kai can tabewar mu da hallakar mu ma li hadhal kitab wai me ya samu wannan littafi la yugadiru sagiratan baya barin karamin laifi wala kabiratan ko babban laifi illa ahsaha faci sai ya kididdige wadannan laifuka ya tabbatar da su Allah ya fada fa man ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara dan haka komun kankantar laifi komun girman wato komun kankantar laifi ko kuma kankantar aiki wanda yake na lada ubangiji ta'ala baya bari sai ya tabbatar da shi a cikin wannan littafi mamaki ne su kafirai za su wanda aka danka musu littafin su a hannun hagu su ringa fada ga wannan littafi wai mali hadal kitab me ya samu wannan littafi la yugadiru sagiratan baya barin karamin laifi wala sagiratan ko babba illa ahsaha faci sai ya kididdige wannan aiki ya tabbatar da shi ubangiji ta'ala yace wa wajadu ma amilu hadira arannan wato bayi gaba daya sun samu abin da suka aikata hadiran ahalarci kowa abin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya zai same shi a halarci a gaban sa kamar yadda aya ta gabata a cikin suratu ali imran yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan bayyida sai yace wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar didi da mutum daya an gane ko baka da laifi a dora maka laifin wani ko kuma ka aikata aiki na lada a tauye maka ladanka ubangiji ta'ala baya zaluntar bayinsa zalunci abu ne wanda Allah ya haramta ma kansa a farko kafin ya haramta ma bayinsa a hadisi sahihi na cikin sahihu muslim riwaya ta Abu Dharr Allah ya kara masa yadda wanda hadisi ne al-Qudsi ubangiji ta'ala yake cewa ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ku bayina kusan da cewa ni na haramta ma kaina zalunci dan haka na maida zalunci haramun ne tsakankaninku ubangiji ta'ala yace fala tadhalamu kar ku zalunci juna to shine anan Allah yake ce mana wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar dide da kai daga cikin bayinsa maran laifi a dora masa laifin wani ko mai kikkiawan aiki a tauye masa sakamakon aikin sa dan haka a can baya cikin suratul nisa yake cewa inna allaha la yuzlimu mithqala dharra lalle ubangiji ta'ala baya zaluntar bayinsa dide da nauyin jinkiya shi wannan kenan cikar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala dan haka kowa abinda ke samu a ranar kiyama wannan sakamakon abinda mutum ya aikata ne in mutum yayi dace wato da alkhairi shine aljanna ta zaman tumakomarsa to ba abinda yake kai shi face godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ko ya samu akasin haka to kada ya zargi kowa sai dai ya zargi kansa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillahi waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa ubangiji ta'ala yace ya ku bayina ku san da cewa ayyukan ku gaba daya na alkhairi da na sharri uhsiha lakum ubangiji ta'ala yace ina kididdige su gare ku thumma uwaffikum iyyaha sannan in kiyama ta yi zan cika muku sakamakon duk abin da kuka aikata a rayuwarku ta duniya in ma alkhairi ko sharri ubangiji ta'ala sai yace faman wajada khairan duk wanda ya samu alkhairi a wannan yini na alkiyama falyahmadillah ubangiji ta'ala yace ya gode ma ubangijinsa wannan dace ne na ubangiji ba wayo bane ba dubara bace sai yace waman wajada ghayra zalika duk wanda ya samu sabanin haka makoma ta yi muni fala ya luman da illa nafsa kada ya zargi kowa ya zargi kansa shine ya tabar da kansa tun a rayuwarsa ta duniya to dan haka yace wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar dide da mutum ɗaya daga cikin bayinsa to duk da cewa ita wannan aya ta riga bayani ya gabata akan ta ayar da muka tsaya akan ta ita ce dai aya ta 51 ita ayar da muka yi bayani akan ta a yanzu ta 49 ce an gane ko shine bayan Allah ya nuna mana wanda shine sababin tabewar jama'a da halakar su shine iblis da Allah yace wa iz kulna lil malaikati isjudu li adam ba su labari lokacin da muka fada ga malaiku muka ce ku duka ku yi sujada ga adam fasajadu malaiku gaba ɗayan su suka sunkuya suka yi sujada ga adam illa iblisa ubangiji ta'ala yace amma banda iblis kana min aljinni domin ya kasance daga cikin jinsi na aljan fa fasaka an amri rabbi wato sai rashin da'a game da umarnin ubangijinsa ma'ana yake dukawa yayin sujada ga adam kamar yadda ya gabata tun a cikin suratul baqara fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin ubangiji ta'ala sai yace a fatat tafizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu kwa mai da iblis da zuri'arsa awliya'a masoya ku ringa yi musu biyayya min duni ya zamanto kuma ni ba kwa mun da'a wa hum lakum adu alhali iblis da zuri'arsa wato makiyanku ne abokan gabanku ne kamar yadda Allah ya faɗa mana an gane ko inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sayyir haka kuma Allah ya faɗa ma mahaifinmu na farko Adam da Hawwa alam aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin Allah ya ce shin ban faɗa muku ba cewa shaytani abokin gaba ne wanda yake mai bayyanar da gaba gare ku kai Adam da Hawwa shi ne ana Allah yake nuna mana cewa a fatat takizunahu wa zurriyatahu shin yanzu kwa mai da iblis da zuri'arsa awliya a masoya min duni an gane ko ku kiruko na a matsayin masoyi ku yi mini biyayya wa kuma lakum adu alhali shaytani da zuri'arsa makiya ne gare ku wanda ba sa fatan komai face hallakarku da tabewarku ubangiji ta'ala yace bi'sa lil zalimina badala tur da Allah wadai wato ga azzalamai game da abinda suka masanya abinda suka canza kinan menene suka canza sun daina da'a ga ubangiji subhanahu wataala sun zamanto mabiya ne na iblis shine yace bi'sa lil zalimina badala ubangiji ta'ala yace yayi muni badala ga masanya lil zalimina ga azzalamai ma'ana abinda suka canza sun daina da'a ga ubangiji subhanahu wataala sun zama mabiyan shaytani shine ubangiji ta'ala sai yake nuna mana rashin hankali da wauta na waɗanda suke bin iblis ba sa bin ubangiji subhanahu wataala shine Allah yace ma ashahadtuhum khalqas samawati wal ard yaya za ku mai da shaytani da zuri'arsa wato masoya ku ringa yi musu da'a alhali kuma ashahadtuhum khalqas samawati wal ard ban halarto da su a lokacin da zan halicci sammai bakwai da kasai bakwai ban zo da su balantana in nemi shawarar su ko in nemi cewa su kama mu ni kadai ubangiji ta'ala yace na halicci sammai bakwai da kasai bakwai babu wani wanda ya kama mu kamar yadda yake cewa amsha alulillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhi qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar duk wasu halittu wanda suke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan su ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ya halicce su babu wani wanda Allah ya nemi shawarar sa kuma babu wani wanda Allah ya nemi agajin sa kuma babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin halittun da suke cikin sammai bakwai da kasai bakwai shine Allah ya ce ma ashahadtu banzo da shaytani da zuri'arsa khalqas samawati wal ard a lokacin da na halicci sammai bakwai da kasai bakwai Allah ya ce ban halartu su ba ban nemi shawarar su ba ban nemi agajin su ba wala khalqa anfusihim ubangiji ta'ala yace kuma ban halarto da su halittar kawunan su ma'ana lokacin da zan halicci junan su da juna ban nemi shawarar wasu daga cikin su kuma ban nemi agajin wasu daga cikin su me Allah yake nuna mana anan yana nuna mana kamar yanda mu ba bamu isa ba mu mallaka ma kanmu janyo wani amfani daidai da misu kara zarra kuma bamu isa ba mu yaye ma kanmu wani tsanani da duk wani kunci ko mu ije ma kanmu to haka shi ma shaytani da zuri'arsa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a to tunda ba sa iya mallaka ma kansu janyo wani amfani ko ije ma kansu wata cuta kenan bai dace ba a yi musu biyayya. Yi musu biyayya a wannan lokaci kenan rashin hankali ne da wauta da rashin inda aka sa gaba. Kenan waye cancanta a yi masa biyayya sau da kafa wanda janyo amfani da ije cuta da yayi take hannunsa shine Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda mallakar kowa da komai a hannunsa yake, shi ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da yake tsakankaninsu, mallakar shi ne. Bai nemi shawarar wani, bai nemi agajin wani, kuma babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin waɗannan. Don haka can Allah yake cewa qulidul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihi ma min shirkin wama lahu minhum min zahir. Ubangiji Ta'ala ya ce, ce da su ku kirawo waɗanda kuka raye cewa su ma alloli ne banda Allahn da ya halicci halittu. Ubangiji Ta'ala ya ce, la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi, duk wasu waɗanda ake bauta musu koma bayan Allah ba su da mallakar daidai da abin da ya kai nauyin jan kiyashi a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasai bakwai. Sai ya ce, wa ma lahum fihi ma min shirkin, kuma ba su da tarayya da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai. Babu wani abu wanda za a ce ga wani bawa yana tarayya da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a kai shi. Sai ya ce kuma, wa ma lahu minhum min zahir, kuma Ubangiji Ta'ala ba shi da wani mataimaki daga cikinsu, babu wani wanda ya kama ma Allah da zai halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu. To daman ka gane shi ɗaya daga cikin uku ne, in ma ya kasance abu a ce kai ma kana da kasanka, in kana da mallakar ka kenan kana iya abin da ka so, in ma ya kasance ka taimaka gane kana da, in ma abu ya zamanto mallakar ka ne kai kadai, in bai zama mallakar ka kai kadai to ya kasance kana tarayya akan wannan abu, in baka tarayya ya kasance ka taimaka ma shi wanda yayi wannan abu kenan zai iya jin kunya ya dan taimaka maka. To dan haka sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗayan su mallaka ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, sannan kuma babu wani wanda yake tarayya da shi, sannan kuma ba shi da wani mataimaki wanda ya kama masa. Don haka malamai suka ce wannan aya ita ce ta girbe, wato itaciya ta shirka gaba ɗaya. Duk wani wanda kake bauta masa koma bayan Allah a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai, dide da nisa kala zarra ba abin da ya mallaka. An gane ku, wanda za a ce nashi ne shi kadai bayya, sannan kuma babu wani abu dide da nauyin jin kiyashi wanda yake tarayya da Ubangiji a cikinsa. Sannan kuma lokacin da Allah zai halicci waɗannan halittu, Allah bai shawarce shi ba kuma bai nemi agajin shi ba. To kuma wace tsiya za ka nema a wajensa? Idan muka fitar da sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu ba abin da ya rage. Fa'idu shay ila yudi, Laraba suka ce wanda bai yi da abu ai ba zai iya badawa ba. To me za ka nema a wajensa har ka ringa sarrafa masa ibada? Kenan Allah da ya halicci halittu, wanda shi yake da mallakar kowa da komai, shi kadai ya cancanta a bauta masa, kuma shi kadai ya cancanta a yi masa biyayya. Don haka shi ne a nan ya ce, wala khalqa anfusihim, Ubangiji Ta'ala ya ce ban halarto da su ga halittar kawunansu, wama kuntu muttakhizal mudillina abuda, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma ban zamanto ba mai maida almudillina masu batar da jama'a abuda mataimaka. Duk wasu masu batar da jama'a Allah ya ce ni ba na maida su a matsayin cewa mataimaka, ba na rukunsu a matsayin waliyaina. Kina wannan Allah yana nuna mana duk wani batacce mai batar da jama'a bai ya halatta ka nemi agaji da shi. An gane ko? Bai ya halatta ka agaza masa, kuma bai ya halatta ka nemi agajinsa. Don haka wani mushriki ya zo ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa zai fita fagen daga ya taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yakar abokan gabansa. Manzon Allah ya ce masa, ana la astainu bi mushrik, yace ni bana neman taimako da agaji da mushriki. Shine anan Allah yace, wama kuntu muttakhizal mudillina abuda, ni ban zamanto ba mai maida almudillin masu batar da jama'a abuda wato mataimaka. Zamu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu azza wa jalla, ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهبوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدؤهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موئد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئدا وبنجي تعالى كفتاه ويوم يقول نادوا شركائيا وبنجي تعالى يتفاصل عباري جمد يند يقول وبنجي تعالى كفتاه جم شركي yace da su nadu shurakaiyan ladina za'amtu ku kirawo abokanin tarayya ta waɗanda kuka rayi cewa su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu kamar yadda na cancanta a kadaita ni a cikin ibada mushrikai ne Allah zai faɗa musu a ranar kiyama yace ku kirawo allolin naku waɗanda kuka rayi cewa alloli ne sun cancanta a bauta musu ubangiji ta'ala yace ku kirawo su shine yace wa yauma yaqulu nabi ba su labari game da yinin da ubangiji ta'ala ke fada ga mushrikai yace da su nadu shurakaiyal ladina za'amtu ku kirawo abokanin tarayya ta alladina za'amtum wadanda kuka rayi cewa su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu banda ni ubangiji ta'ala yace fada auku a rannan mushrikai za su kirayi allolinsu kenan gumakansu falan yastajibu lahu ubangiji ta'ala ya ce ba za su iya amsa musu ba kamar yanda gunki yayi kadan ya amsa ma mai kiran shi a rayuwa ta duniya haka a ranar kiyama yayi kadan ya amsa masa idan aka ce gunki karkai tsammanin kadai wanda aka sassaka in ma da icce ko wanda aka kira da zinare ko azurfa ko wani karfe ko na laka da sauransu ko wasu itace ko wasu duwatsu da ake bauta musu a duk wani wanda yake bauta ma wani kuma bayan Allah subhanahu wataala a nan duniya yayi kadan ya karba masa haka a gobe kiyama kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa ulidu allazina za'amtum min dunihi ubangiji ta'ala yake cewa a can cikin suratu fatir innal ladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir ubangiji ta'ala yace lalle duk wasu wanda kuke bauta ma min dunihi kuma bayan ubangijin da ya halicce ku ma yamlikuna min qidimi ubangiji ta'ala yace daidai da fatar dan dabino basu mallaka ba an gane ko idan aka ce qidimi fatar da take nade dan dabino ma'ana in ka fasa dabino zaka ga a jikin dan wato akwai wata farar fata ita ce ake kiranta da qidimi to ba ma dabinan ba wannan fatar ta jikin dan dabino ubangiji ta'ala yace daidai da ita basu mallaka ba in tad'uhum la yasma'u du'aakum in har kun kiraye su ubangiji ta'ala yace ba sa jin kiran da kuke musu walau sami'u ubangiji ta'ala yace kaddara cewa za su ji kiran da kuka musu mustajabu lakum ubangiji ta'ala yace sun yi kadan su amsa kaga kenan duk wanda yake bauta ma wanin Allah yayi kadan ya amsa masa in ya kiraye shi ya ruke shi yayi kadan ya amsa masa ya biya masa bukatunsa dan haka shine can ubangiji ta'ala yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin to shine anan ubangiji ta'ala yace fada'uhu arannan mushrikai za su kirayi guma kansu falam yastajibu lahum ubangiji ta'ala yace ba za su iya amsa musu ba waja'alna bainahum mawbika ubangiji ta'ala yace mun sanya wata mahallaka tsakanin su wato la'allulun nasu an gane ku ubangiji ta'ala ya sanya wata mahallaka idan aka ce mawbik wato shine mahallaka wuri wanda yake na hallaka shine malamai suka ce wani kwari ne na wuta Allah yake sanyawa tsakanin gumaka ko kuma mu ce tsakanin duk wasu wadanda aka bauta musu koma bayan Allah da su wadanda suka bauta musu bayan da za a yi su amsa musu shine yace waja'alna bainahum mawbika ubangiji ta'ala yace mun sanya mawbikan wata mahallaka bainahum tsakankanin mushrikai kenan da gumakansu wara al-mujrimuna an-nara ubangiji ta'ala yace arannan wato kangarari gaba ɗayan su sun ga wuta ido da ido wara al-mujrimuna an-nara duk wasu waɗanda suka kangare ma ubangijin su arannan ubangiji ta'ala yace sun ga an-nara wuta ido da ido fa zannu annahum waqi'uha sun yi yaqinin cewa su masu afkuwa ne a cikin ta lafazin fadhannu yana daga cikin af'alul qulub wanda yana daukan ma'anar zato kuma yana daukan ma'anar shine yaqini amma ma'anar sa anan shine yaqini kamar yanda yake cewa qala allazina yadhunnuna annahum mulakullahi an gane ku kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idhnillah allahumma asali qala allazina yadhunnuna sune wadanda suke da yaqini kenan cewa masu haduwa da Allah kaga ba yanda za a yi mumini yayi zato game da haduwa da ubangiji subhanahu wataala haduwa da ubangiji abu ne wanda yake tabbas to dan haka anan shine Allah yace fa zannu sun yaqinin annahum cewa su muwaqi'uha masu abkuwa ne cikin wuta walam yajidu anha masrifa ubangiji ta'ala yace ba za su samu majuya gaba da wuta ma'ana babu wuri da za su juya su fake gaba da wuta wutar ta zagaye su ta ko'ina kamar yanda yace a haba bihim suradikuha katangu na wuta sun zagaye da ƴan wuta a ranar kiyama babu ta inda mutum zai gudu shine Allah yace walam yajidu ba za su samu masrifan wata majuya an ha gabarin wuta ta ko'ina ta zagaye su wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani ubangiji ta'ala yace tabbas sarrafna wato mun cancanza mun jijjuya fi hadhal qur'ani a cikin wannan alqur'ani linnasi ga mutane min kulli masal wato game da kowane misali duk wani misali ubangiji ta'ala yace mun buga shi a cikin wannan alqur'ani domin mutane su dau izina su wa azutu wa kana al insanu ubangiji ta'ala yace shi iri na mutun ya kasance akthara shay'in jadala ma'ana yafi komai ga jayayya dan adam yafi komai jayayya yana daga cikin jayayyar dan adam a farko dai a babu kai Allah ya halicce ka kuma sai yake jayayyar wayaya za a yi bayan ya mutu ya rududdige ya zama kasa kuma a saki dawo da halittar shi kamar yanda yake kaga wannan jayayya ce ta dan adam wanda ya halicce ka a farko shi yake da ikon ya dawo da kai kamar yanda kake bayan ka zama kasa ka rududdige shine ubangiji ta'ala yake cewa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara fa idha antum minhu tuqidun أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم bala wa huwa al-khallaqul adi to wannan mutun yafi komai gardama yafi komai jayayya dan haka kenan gardama da jayayya wannan dabi'a ce ta dan adam an gane ko amma karka ce haka Allah ya halice ni a gardama da jayayya ba ta halatta sai domin a fito da gaskiya anan ne kadai ake iya gardama a yi jayayya amma haka gardama da jayayya ta bata lokaci wannan baya halatta haramu ne duk abin da zai tuzartar da lokaci wannan haramu ne dan haka Allah ya hana manzon shi sallallahu alaihi wasallama yayi gardama da jayayya da muzawwanin tafi sai dai ta hanya mafi kyau shine domin fito da gaskiya wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kamar yadda ce yake cewa wajadilhum billati hiya ahsan to shine anan ubangiji ta'ala da yace wala kad sarrafna fi hadhal qur'ani tabbas ubangiji ta'ala yace mun cancanza a cikin wannan alqur'ani linnasi ga mutane min kulli masal game da dukkan wani misali ma'ana duk wani misali wanda zai kai mu zuwa sanin kadaita ta ubangiji subhanahu wata'ala da cancantar cewa shi kadai ya dace abota masa Allah ya buga mana misalai yanzu anan baya misali ne Allah ya buga mana shaydanu da mutane suka maida su cewa su sune jagoran su suke yi musu biyayya Allah yake nuna mana cewa shaydani da zuri'arsa lokacin da zai halicci sammai bakwai da kasai bakwai bai zo da su ba bai nemi shawara su bai nemi agajin su ba kuma ba sa iya mallaka ma kansu janyo amfani ko ije ma kansu wani cuta to wanda bai isa bai wannan ya halatta a yi masa biyayya biyayya ana yin ta ne ga wanda kake son ka samu amfanin biyayya da ka masa babu wanda za ka masa biyayya ka ci amfanin biyayya da ka masa a duniya ko a lahira face Allah da manzansa to shine yace wa kana al-insanu wato shi jinsi na mutum ya zamanto a karshe in jadala yafi komai wato a wajen jayayya yafi komai gardama da jayayya wa ma mana annasa ubangiji ta'ala yace ba komai ya hana mutane an yi uminu wato su yi imani da ni su gasgata manzanni na idza ja'ahumul huda a lokacin da shari'a ta zo musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma littafin da ya zo da shi wa yastaghfiru rabbahum ba komai ya hana su nemi gafara ta ubangijinsu su daina kafirci su dawo zuwa kadaita ubangijinsu a cikin ibada illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina kawai iya abinda suke jira wato ita ce sunna ta al'ummu na farko an gane ku wanda sun karyata manzanni azabar Allah ta biyo baya sunna ce ta Allah game da waɗanda suka gabata duk waɗanda suka ki karbar sako na ubangiji subhanahu wata'ala da yake turo manzanninsa to abinda zai biyo baya ita ce halaka shine nan Allah yake nuna mana mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su shine yace wa ma mana annasa ba komai ya hana su an yi uminu su yi imani idza ja'ahumul huda lokacin da shari'a ta zo musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma alqur'anin da yazo da shi wa yastaghfiru rabbahum ba komai ya hana su roki gafara ta ubangijinsu ma'ana su tuba illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina sai jiran kawai sunna ta al'ummu na farko ta zo musu shine halaka aw ya'tiyahum al'azabu qubula ko kuma azabar Allah ta zo musu ido da ido kamar yadda azabar Allah ta dalki mutanen annabi Nuhu ido da ido haka mutanen annabi Hud haka nan mutanen annabi Salih haka nan mutanen annabi Shu'aib ido da ido suka ga azabar Allah ta zo ta gama da su to iya abinda suke jira kawai ubangiji ta'ala sai ya ce wa ma nursilul mursalina wato ba ma turo da manzanni illa mubashirina sai domin wato su bada albishir ga duk wanda ya gaskata su cewa makomar shi a gobe kiyama ita ce aljanna wa mundirina kuma suna masu galgadi da gidan wuta game da duk wanda ya karyatar da su yake karbar sakon da suka zo da shi wannan makasudin turo da manzannin Allah shine ba bayi albishir game da gidan aljanna da tsoratarwa game da gidan wuta wannan shine aikin da Allah ya dora ma manzanni shine yace wa ma nursilul mursalina ubangiji ta'ala yace ba mu turo da manzanninmu illa mubashirina wato sai dan su bada albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata su
wa munzirina kuma suna masu gargadi da gidan wuta game da duk wanda ya karyatar da su wa yujadilul ladina kafaru bil batil ubangiji ta'ala yace waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu suna jayayya bil batili da ƙarya li yudhibu bihi al haqqa wato dan su fata gaskiya da wannan ƙarya da suke jayayya da ita daga ka faɗa musu gaskiya sai su zo da wata shubha ayi ta garrama ayi ta jayayya me suke fama wannan gaskiya da ka faɗa su bata ta ubangiji ta'ala yace wadda khazu ayati wato sun maida ayoyina wa ma unziru da abinda aka musu gargadi da shi huzuwa abin izgide ayoyin Allah da ake karanta musu da duk gargadin da ake musu sai su maida shi cewa abin izgili ne abin murgi ne a wannan aya da ta gabata akwai wani hadisi wanda yi daidai da ita wanda hadisin na cikin sahihul bukhari riwaya ta wato Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda Ali yake cewa a wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gidansa suna kwance a lokacin nan da shi da matar shi Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare manzon Allah ya je gida manzon Allah sai ya tada su yake cewa ala tusalliyan yanzu ba za ku tashi ku yi sallah ba fa qultu ya rasulullah ali yace sai nace ya manzon Allah inna anfusana bi yadillahi rayukan mu a hannun Allah suke fa in sha'a an yaba athana ba athana in Allah ya ga damar ta damu shi zai ta damu an gane ko kaga fa anan ali ne fa da Fatima suna kwanci manzon Allah yake cewa shin yanzu ba za ku tashi ku yi sallah ba shine tambayar wani dan uwa yake cewa in ya tada wani ne suke daki daya in ya tada shi sai ya cike a daini to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada Aliyu da Fatima cewa shin yanzu ba za ku tashi ku yi sallah ba a cikin dare ne sai Ali yake cewa inna anfusana bi yadillahi rayukan mu a hannun Allah suke fa idza sha'a an yaba athana ba athana in Allah ya ga damar ta damu sai ya falkar da mu a lokacin nan yace fansarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina qultu lahu zalik sai manzon Allah ya juya lokacin da na fada masa haka walam yurji ilayya shay'a manzon Allah bai maida mun daidai da wata kalima sai ya ja bakin sa ya kyale sai ya juya thumma sami'tu huwa huwa muwallin yadribu fakhidhahu wa huwa yaqul sai naji manzon Allah a lokacin da ya juya yana mai buga cinyarsa yana mai cewa wa kana li insanu aksara shay'in jadala wa kana li insanu aksara shay'in jadala iri na mutum ya fi komai jayayya da gardama kaga ta da su aka yi aka ce ku tashi ku yi sallah Ali ya ce a rayukan mu a hannun Allah suke in ya ga damar ta damu zai ta damu to shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa ɗan adam ya fi komai jayayya ya fi komai gardama shine anan Allah sai ya nuna mana jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su wani ta'ala ya ce ba komai ya hana su yi imani lokacin da shari'a ta zo musu ba komai ya hana su tuba zuwa ga ubangijin su roki gafarar sa illa an ta'atiyahum sunnatul awwalina iya kawai abin da suke jira wato sunna ta Allah wanda ta kasance a cikin al'ummu na farko shine halaka da tabewa a duk lokacin da ba su yi imani da manzanni ba aw ya atiye humul azabu qubula ko kuma azabar Allah ta zo musu ido da ido shine yace wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundiri manzanni ubangiji ta'ala yace ba mu turo su ba sai dan su ba da albashir da gidan aljanna ga duk wanda ya musu biyayya wa mundirina kuma su zamantu suna masu galgadi game da gidan wuta game da duk wanda ya karyata su wa yujadilul ladina kafaru bil batili waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu suna jayayya bil batili da ƙarya li yudhibu bihi al haqqa dan su gusar da gaskiya da wannan ƙarya ma'ana dan su ruguza gaskiya sai su kawo garrama a yi ubangiji ta'ala ya ce wadda ka zu ayati sun maida ayoyina wa ma unziru da duk abinda aka musu galgadi huzuwa abin izgili wa man abulamu ubangiji ta'ala yace babu mafi zalunci min man zukira bi ayati rabbihi sama da mutumin da aka galgade shi da ayoyin ubangijinsa fa a'rada anha ya kauda ma ayoyin an gane ko ya kauda ma ayoyin kai ma'ana ya juya yake karbar waɗannan gargadi da aka masa wa nasiya ma qaddamat yadahu wato ya manta abinda hannayensa ta gabatar na miyagun ayyuka ubangiji ta'ala yace ba wanda yafi shi zalunci mutumin da za a gargade shi a karanta masa alqur'ani a karanta masa sunna a nuna masa rashin dacewar abinda yake ko kuma a nuna masa kin yin abin da ya zama wajibi ya aikata ubangiji ta'ala yace babu mafi zalunci sama da wanda za a masa gargadi ya juya baya shine yace wa man azlamu babu mafi zalunci min man zukira bi ayati rabbihi sama da wanda aka galgade shi da ayoyin ubangijinsa fa a'rada anha yabjiri ma ayoyin wa nasiya ma qaddamat yadahu ya manta abinda hannayensa ta gabatar na miyagun ayyuka ubangiji ta'ala yace inna ja'alna ala qulubihim akinna lalle mu ne muka sanya akinnatan ruhai ala qulubihim akan zukatansu dan haka ayi ta fada musu gaskiya ba sa sauraro sauraro wanda yake na karba in sun ganta ma kuma ba sa lura da ita an yafkahu ubangiji ta'ala yace dan kada su fahimci wannan alqur'ani wa fi adhanihim waqra ubangiji ta'ala yace kuma mu ne muka sanya nauyin ji fi adhanihim a cikin kunnuwansu idan ana karanta musu alqur'ani to babu abinda suka tsana sama da a ce musu Allah ya ce ko manzansa ya ce wannan alamar tabewa kenan idan Allah ya toshe basira ta mutum sai kaga shi babu abinda yafi kyama a rayuwarsa face fadar Allah da ta manzansa wata lewar Allah take gaya mun cewa mai gidanta ne shi abinda ya tsana ta ce masa Allah ya ce ko manzansa ya ce in wa'azi ta sa idan ya zo gida sai ya kashe sai ya sanya wake-wake subhanallah inna ja'alna ala qulubihim ubangiji ta'ala ya ce lalle mu muka sanya akinnatan wato ruhai ala qulubihim wato akan zukatansu rihi dai bayan dai ubangiji ta'ala ya toshe zuciya abin da yake cikin ta na bata da hallaka baya fita kuma imani baya shiga an yafkahu shine Allah yace dan kada su fahimci abin da ake gaya musu na gaskiya wa fi adhanihim waqra a cikin kunnuwansu ubangiji ta'ala yace mu ne muka sanya nauyin ji wa in tad'uhum ila al-huda dan haka idan ka kiraye su zuwa shari'a ubangiji ta'ala yace falan yi hata du idan abada har abada ba za su shiri ba kamar kana zuba ruwa a bayan guriya wannan aya tana bayani akan waɗanda ubangiji ta'ala ya kaddara cewa ba za su yi imani ba wanda Allah ya kaddara musu tabewa da halaka duk salan da zaka bi na sanya musu misali da duk abin da zaka faɗa musu na gaskiya to ba za su karba ba shine yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'ali waɗanda kalima ta ubangiji ta gasgata a kansu cewa ƴan wuta ne ubangiji ta'ala ya ce ba za su yi imani ba ko da kowace aya kowace mu'jiza da Allah ya ba manzanni da za ka zo musu da ita ba za su yi imani ba sai sun ga azabar Allah ido da ido shi ko yin imani a lokacin da azabar Allah ta bayyana baya amfanar me shi shine anan Allah ya ce wa in tad'uhum da za ka kiraye su ila al-huda zuwa tafarki na shari'a falan ya hata du idan abada har abada ubangiji ta'ala yace ba za su shiri ba Allah ya kare ni wa rabbukal ghafur ubangijinka shine mai matukar gafara game da duk wanda ya tuba zurrahma kuma shine ma'abucin jin kai game da bayansa kaga wannan lalla shine ubangiji subhanahu wata'ala kuma yake ma bayansa kada su yanke kauna duk abin da ka aikata ka koma zuwa ga ubangijinka idan ka koma kai tsaye Allah zai karbe ka da hannu bibiyu shine yace wa rabbukal ghafur ubangijinka mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba zurrahma kuma ma'abucin rahama ne da jin kai game da bayansa law yu'akhizuhum bima kasabu da Allah na damkar bayinsa bi ma kasabu a sababin abin da suka aikata na ayyukan sako la'ajjala lahumul azab da Allah ya gaggauta musu azaba tun a nan duniya kafin a wayi gari kiyama dan haka can karshen suratu fatir ubangiji ta'ala yake cewa walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا shine yake cewa da Allah yana damkar bayinsa a sababin abin da suka aikata na laifi ma taraka ala dhahriha min dabba dide da mai tafiya a ban kasa Allah ba zai bari ba gaba dai da Allah ya juyar da kasa shine anan yace law yu'akhizuhum bima kasabu da Allah na damkar bayinsa bi ma kasabu a sababin abin da suka aikata na laifi la'ajjala lahumul azab da Allah ya gaggauta musu azaba tun a nan duniya amma jinkan Allah ne da rahmarsa ubangiji ta'ala sai yake jinkirta mana azaba domin mu koma zuwa gare shi kar mu tuba ballahum mau'idun ubangiji ta'ala yace bari dai suna da wata ma'alkawalta ita ce kiyama dan yajidu min dunihi maw'ila ubangiji ta'ala yace ba za su samu maw'ilan wata mafaka min dunihi banda ita babu inda mutun zai je ya faki kiyama dole ne kowa sai ya je shine yace ballahum maw'idun ubangiji ta'ala yace bari dai suna da wata ma'alkawalta shine yinin alkiyama dan yajidu ba za su samu maw'ilan wata mafaka min dunihi banda ita watilkal qura ubangiji ta'ala yace wadancan alkariyu mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salih da mutanen annabi ludu da mutanen annabi shu'aibu da sauran al'ummun da suke bayan su wadanda suka karyatar da manzanni ubangiji ta'ala yace ahlaknahu mu ne muka halakar da su ba wani ba lamma zalamu yayin da suka zalunci kawunan su kaga kenan menene ya janyo musu tabewa da halaka shine zaluntar kawunan su da suka yi shine rashin gaskata manzannin Allah da kadaita ubangijin su a cikin ibada shine yace watilkal qura wadancan alkaryu kenan tun daga mutanen annabi nuhu da wadanda ke bayan su wadanda suka karyatar da manzanni ubangiji ta'ala yace ahlaknahum mu ne muka halakar da su lamma zalamu yayin da suka zalunci kawunan su suka saba mana waja'alna ubangiji ta'ala yace mun sanya mau'idan wato wata ma'alkawalta limahalikihim wato domin halakar su in kace limahalikihim domin halakar su kenan mun sanya wani lokaci domin halakar su ko kuma limuhulakihim an gane ku aidi ihlakihim shine domin halakar da su limahalikihim kenan domin halakar su idan ku kace limuhulakihim kenan domin halakar da su aidi ihlakihim shine ubangiji ta'ala yace waja'alna mun sanya mau'idan ma'alkawalta ita ce kiyama wannan mun sanya wani lokaci yace limahalikihim domin halakar su kenan kowace al'umma wadda ta karyatar da manzanni Allah ya sanya lokaci wanda yake na halakarta in lokacin yayi ba maganar a jinkirta musu an gane ko fai za jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaghdirun kamar yanda yace walau yu'akhizullahu an-nasa bi ghulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaghdirun na insha Allah ku zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.